بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودة ساكي أدواء أولا يمتي ترى نلا ربادرا الحميد يومنا 29 gawatan Muharram, hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, shekara 1448, wanda daidai da 15 ne ko 15 ga watan 7 shekara ta 2026. Mun hada wannan masallaci ne albarka na tunawa da babanmu marigayi Alhaji Shehu Lawal Giwa, Allah ya ji kansa da rahama ya gafarta mishi, da ke nan Baya Jidda Road cikin unguwar Rimi GRA a cikin garin Kaduna da ke jihar Kaduna tarayyar Najeriya, domin ci gaba da karatu a cikin littafin nan mai tarin albarka Almatajirur Rabiha, wato ayyukan lada, ayyukan alkhairi masu tarin lada da yawa, wanda ka iya cewa kasuwanci da ake cin ribarsu, na babban malami Sheikh Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu. Wannan kuma shine darasi na 7 daga farkon fara karatun wannan littafi zuwa yau. Za mu tashi a bangare na 3 na littafin, wanda kuma shine bangare na karshe. Dama ya kasabta littafin ne zuwa gida 3. Wannan bangare da zamu ji shine mafi muhimmancin bangare na littafin, kuma shine kashi na 3 na karshe da za a yi khatman littafin da shi insha Allah. Malam yayi wannan babi take da tafadul ahli al-iman fi al-amal as-salih, fifiko na falala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wanda ya ba masu imani dangane da abin da ya shafi ayyuka na kwarai. Bi ma'ana, akwai fifiko na lada da falala da Allah yake ba wanda suka aikata wani aiki fiye da wanda ba su aikata irin wannan aikin ba, tare da cewa dukkaninsu musulmai ne, muminai ne. Amma mun sani aljanna darajat ne, in an ce darajat shi ne matsayi ne kan matsayi, ba dukkan musulmi ne aljannansu iri ɗaya ba. Wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da hadisi ingantacce cewa a ranar a cikin aljanna akwai waɗanda za su rinka hangen gidajen wasu wanda suka fi su daraja, kamar yadda muke hango tauraro a sama a nan gidan duniya, saboda bambanci na ayyuka. Dama wanda ya ɗa'a ba zai zama daidai da wanda ya lalaci ba, tare da cewa aljanna dukkanin ta rahama ce. Allah ta'ala ya samu na cikin da za su samu fifiko mafi girma. Mala ya buɗe babin da cewa wa idza kanat al'amalu fi nafsiha mutafadila, idan har ayyuka a karan kansu Allah ya fifita wasu a kan wasu, fa inna ahlal iman, to su ma ma'abuta imani musulmai muminai, fil a'mal, idan aka zo babun ayyuka mutafadiluna, su ma Allah ya sa wasu su fi wasu daraja da matsayi. Mu ɗauki abu biyu. Ya ce idan an ɗauki ayyuka wasu sun fi wasu, yanzu sallan me muka yi dar a nan magariba, a Madina kuma yanzu suna yin isha'i ko sun ida, dan su isha'in su yana da tazara tsakaninsa da magariba fiye da mu. To yanzu wanda ya yi sallah a masallacin haramin Madina yana da lada 1000, mu kuma muna da 27. Kaga duka sallah muka yi, kuma dukkan magariba muka yi. Wanda ya yi sallah a masallacin haramin Makka yanzu ya yi magariba, shi ladan shi 100,000 ne. Haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hadisi ingantacce. Kenan wanda bai taɓa sallah a haramin Makka ba, idan wani ya je sallah ɗaya a haramin Makka dukkansu Allah ya karɓar musu, to to sai wanda ba a Makka yayi ba yayi shekara 54 yana sallan farilla sannan ya samu ladan wanda ya salla daya a haramin Makka. Haka abin yake, in ka duba an ka buga da lissafi zai fitar maka, wanda ya samu azhar da la'asar sai kayi shekara 108 kana kiyaye sallan jam'i ba ka taba rasa sallan jam'i ba sannan za ka samu ladan shi. Kaga wannan akwai tafadul, akwai fifiko. Allah ta'ala na yin wannan saboda ya yaukaka ladan mu hasirin jayizu nuban mu ya mana rahama. To shi yasa ce idan har akwai a cikin ayyuka akwai fifiko a karan kansu su ayyukan, yace to fa inna ahlal iman su ma haka nan mu'minai masu imani fil a'mali, idan aka tashi duba ayyukan musulmai mutafadiluna za a samu wasu sun fi wasu matsayi da daraja na ayyukansu duk da ayyuka iri ɗaya suka yi. Shi ma mu ɗauko hadisi ya fahimtar da mu wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbu ashabi, kar ku zagi sahabina ko ɗaya daga cikinsu, mace ko namiji, babba ko ƙarami. Yace walau anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba, inda za a maida dutsen Uhud ya zama gold, zinariya, dutsen Uhud kusan kilomita 8 suke magana tsakanin fadinsa da girmansa. Gold ko ko dunkulan hannun nan ne aka auna ma shi mutu ya zama wani local champion a duniyan ce. To a ce duk girman Uhud ne zama zinariya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dai kai ba sahabi bane ka dauka ka ciyar dukkan fi sabilillah, ka ce baka san ko sisi ka ba addinin Allah duka wannan dukiya, yace ma balaga muddu ahadihim wala nasibuhum, in sahabi ya daga lokan wake guda ɗaya sadaka nashi tafi naka wurin Allah. Yace wala nasibuhu, kai rabin loka ma na sahabi ya fi, in dai kai ba sahabi bane ka ciyar da gold na dutsen Uhud, Allah ya fi san na sahabin kuma ya tika falala. Me yasa? Saboda la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal, Allah ta'ala ce ulaika a'zamu daraja, matsayi ne Allah ya ba su. To shi yasa yace anan su kansu mutane akwai waɗanda aka fifita su akan wasu mutane. Manzanni ma haka Allah ya faɗa cikin suratul baqara iza fita hudu daidai, tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, manzanni Allah ce watanninka manzanni na ne ni na aiko su, assignment ina suke yi, ni Allah na ba su littafai, ni nace su je su kira. Yace amma faddalna ba'dahum ala ba'd, mun fifita wasu akan wasu, wanda suka fi kowa daraja su ne ulul azmi minar rusul, wanda suratul ahzab ta kawo su a jera su biyar. Sannan a cikin su hudun kuma dukkaninsu koma baya suke idan ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa zama Muhammad Ahmad shayabu kenan, gwanin da ya fi gwanaye sallallahu alaihi wasallam. To wannan fifikon haka Allah ya sanya su. Malam ya ce laisu ala darajatin wahida, mutane ba a matsayi suke na daraja, ba matsayinsu ɗaya ba a wurin daraja. Bal bainahum tafawutun azimun, sai dai a maimakon haka Allah ya sanya akwai wani fifiko, shi ne tafawut. Akwai fifiko azimun mai girma, watabayunun kabir, akwai kuma bambanci shi ne bariyar, akwai bambanci a tsakanin waɗanda suke dukkaninsu muminai ne. Yanzu mutumin da ke shan giya musulmi ne, ba za ka kafirta shi ba, abin da yake laifi ne, kuma Allah ya ce zai azaba ga masu yi, in kuma ya ga dama zai iya fe mishi, amma ba za ka hada shi da wanda yake sallah a sahun gaba, yake azumi alhamis da litinin, yake qiyamul layli, yana kare ganin shi bai kallon alfasha ba. Kaga waɗannan dukkanin su musulmai ne, amma akwai tafawut, bambanci. Ko kai kanka da wancan zai zo neman auren diyanka, wannan ya taho, matukar kana da mutunci ba za ka yi daka ba wancan diyarka ba, haka ne ko ba ka bani? Haka ne. Yace qala Allahu azza wa jalla, to ga ayan da duk ita ne tattaunawar mu ta yau. Malai ce Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa a cikin surati Fatir aya ta 32, yace thumma awratna alkitaba alladhina safaina min ibadina, sannan muka bada gadan littafin mu ga waɗanda muka zaɓa a cikin bayinmu. Wannan cikon wata aya ne da aka shuɗe ta a baya a cikin surati Fatir aya ta 31. Yan uwana almajirai mahaddata za su iya tunawa, ita ce ayan karshe a shafin hannun dama go, inna Allah ya ce innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamu ssalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur, lalle waɗanda suke karanta littafin Allah, suke tsayi da sallah, suke ciyar da dukiyarsu a ɓoye da sarari, Allah ta'ala ce irin waɗannan mutanen suna wani irin kasuwanci tsakanina da su wanda babu faduwa a ciki. Zero risk ne a kasuwanci. Kasan duk kasuwar da za ka yi duniya sai ka tambaya ka ce to menene percentage na riskin da ake hasashe a ce in kaji ne za a yiwa idan baka yi lasota ba duk sigawa malam. Kwace in kai talatalin da za a iya sayarwa 100,000 fox sai kashe shi rana ɗaya ka ga babu shi. Yusuf mai kaji ina ma fatance ne don ka gane. An fahimta ko? To wannan Allah ce dole suke wannan kasuwancin karatun Qur'ani ciyar da dukiya fi sabilillah da tsai da sallah yace su kan muna kasuwanci da su kasuwancin da babu faduwa. To kaga wannan duk ɗabi'un musulmi na ƙwarai ne. Sai Allah ce bayan nan thumma awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadin. Sai muka ba da gadon littafinmu ga waɗanda muka zaɓa a cikin bayinmu. Ku ga inda Allah ya amfani da kalmar gado bai ce kyauta ba. Duk da haddan Qur'ani kyauta ne. Haka ne? Amma sai ya kira shi da sunan gado. Me yasa ya ce gado? Saboda ya faranta maka rai farantawa mai tsanani. Don aka ce an baka kyauta to za a iya maka gori wata rana. A ce sai kamar ba mu muka gina shi ba. Kamar ba mu muka ba shi ba. Da ba mu yi mishi ba ya isa yi magana. Kaga wannan gori ce. Har Allah ce la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kuma za a iya cewa amma fasa an yi revoking. Gwamnati ta baka wata gwamnatin ba ta yi da kai ta ce ka dawo da shi. Amma gado kai ka taɓa jin wanda ya mutu aka ce ya dawo ya an fasa raba gadon. To shi yasa Allah ya amfani da kalmar gado don ka ji hani an mari'a. Hankalinka kwance ba ranar da za a kwace ba ranar da za a yi maka gori ballanta naka ji wata magana da za ta bakanta maka rai. Allah ta'ala ya ce faminhum to ku ji daga cikin waɗanda muka ba littafin nan kaga dai addinin musulmai ne mutanen kirki ko? To akwai zalimun li nafsihi mai cutar da kansa ta hanyar aikata zunubai ga haddan Qur'ani ga ustalanci ga shagala Allah karka sa mu cikin waɗannan wa minhum muqtasid akwai wanda yake ci kuma mai tsakaitawa ne gashi nan shi Allah ya bashi wani ma sai ka ji wai dama wana unguwan nan mahaddaci ne a ce ai tun 1987 yayi musabaka amma bai taba ta yara yana haddatar da su Qur'ani ba bai taba limancin mutane tarawihi ba shi dai muhaddisi yana tilawa kullun sai ya izo shida kwana goma ya sauka akwai wanda suke gem haka akwai wani abokin mu da in ba yanzu ba na san Allah ya masa wannan ba yau in bai maka izo tara a rana ba to zai ma kiyamul laili da izo fi shida wannan ya zama mai jiki ko ciwo yake sai dai ciwo ya bi karfin shi to amma ya fito waje wannan ma zai ganshi ba hula balle ka ce ko gangaran ne shi ba abin da ya tafe shi kaga muktasi wannan shi dan tsaka tsakiya ne wa minhum sabiqun bil khairati daga cikin su yan aji na uku wanda sune first class sune waɗanda suke tsere wanda da aikin alheri Allah ka sa mu a cikin su wannan din su ma wanda suke gaban Allah ya ce bi idnillahi sun samu wannan matsayi ne da izinin Allah zalika huwa al fadlul kabir wannan shine falala wanda yake mai girma inji Allah ta'ala menene falalan yace jannatu adnin aljanna ne wurin zama na dindindin shine adnin gida ne na ni'ima da za su zauna har abada yadkhulunaha za su shige ta a ranar alkiyama Allah ka sa muna da rabo to da yake wannan ayan ne karkashin ta ce wa haula'i kulluhum musta'iduna lis-sayri idan ka kalli tsarin ayan da mai zaluntan kanta da dan tsakatsakin da mai gaba dai aikin alkhairi Allah ta'ala ce dukkan su musta'idun masu kimtsi ne da shiri lissairi na koma zuwa ga Allah saboda inda mutum bai san zai koma ga Allah ba ai ba zai tsaya bauta mu Allah sannan sai ya ce wa muqinun bir ruj'a sannan dukkanin su muqinuna sun sakankance sun yadda bir ruj'a cewa taran za a maida su zuwa ga ubangiji inna ila rabbika ar ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla duk sun yadda za a dawo da su cikin rayuwa a da koma da su ilallahi zuwa ga Allah sai ce walakin sai dai hanzari ba gudu ba mutafawituna idan ka kalli waɗannan mutane za ka ga suna da fifiko fit tazawudi a wurin guzuri na tafiya lahira kuma Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul baqara yace wa tazawadu fa inna khayral zadi taqwa ku fayi guzuri saboda mai ku sani ko mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah to Allah ya ce manzo Allah yace suna da fifiko wurin yin guzuri na wannan tafiya wa menene wa tabi'atin zadi sannan kuma suna da bambanci wurin kimtsa guzurin nasu wa ikhtiyarihi kuma suna da fifiko wurin suna da bambanci wurin zaben abin da za su guzuri da shi. Wancan ya shagala, yana da'a yana zunubi, wanda ya tsaya tsakiya wannan ya dage, kaga ashe kowa yana tafiya ne zuwa ga abin da yake so ya cimma. Suka ce bada al-masiru ila al-hadaf wal hurru fi azmi adh-dhahab wal hurru in bada al-masira falam yakilla wa lam yaqif innal ladhi arafa al-huda yamshi ala hadi as-salaf. Suka ce tafiya ta fara taku, duk ran da kaji ka shake iska ka fitar, yana gaya maka ka kusa isa ne. Ina za ka za ku ji a gaba hadisi da zai faɗa. Tafiya kake yi na lokaci, na rayuwa, zuwa ga ƙarewa. Allah ta'ala ya yanke magana a suratul Rahman, ya ce kullu man alaiha fanin, duk wanda ke doron ƙasa ni Allah na ce ku gaya mishi ƙararre ne shi. Malaman tafsiri da suka zo sai suka jinjina ma Allah, suka ce hadhihi al-aya, kun ga wannan ayan ta'ziyatu li jami'in nas, tana ma duk wani mutum ta'ziyan kansa kawai, kimtsa ma kansa an gama da shi, saura komawa ga Allah. Kai shirin yanda za ku haɗu cikin aminci, in kuma ka ji tsoro na haɗuwa da shi kai aiki, shi kuma sai ya faranta maka rai ka natsura nan tsoron. Wali man khafa maqama rabbihi jannatani wa amma man khafa maqama rabbihi wa na'a nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Wannan shine kimtsin Allah, Allah kuma ka taimake mu. To malam yace wa ikhtiyarihi, duk akwai wanda zaka suna da fifiko wurin kimtsa guzurin tafiyar su. Wa fi nafsi sayr, a cikin wannan tafiyar kuma da ake zuwa ga Allah. Wa sur'atihi, da gaggawa in aka ga alkhairi shin masa ake abin shi ba a jinkiri. Allah ta'ala haka ya faɗa cikin Qur'ani, kun ga yace wa sur'atihi, Allah ta'ala a cikin Qur'ani yace sari'u, ko ku gaggawa ila magfiratin, zuwa ga wata gafara daga ubangijinku. To butihi, da kuma jinkiri, ma'ana duk mumini yana da aikin da karta kwana, da tazo zai yi ba zai bari ta wuce ba, wanda kuma sai nan gaba zai tajatin ya jira lokacin ta yi. Sabbanan sallallahu alaihi wa sallam, Rajab na shiga suke fara roƙon Allah, Allah mun iso Rajab, ka ba mu Ramadan, ka ba mu Sha'ban, ka sa mu isa Ramadan. Kaga Ramadan na da tazara, amma mene musta'idun, suna kimtsi suna shiri. Da irin wannan kuma ko ba ta kai ba mutum ba sai ladan ya kai mishi. Fadhalimu li nafsihi, dan haka dai a wannan ayan da muka ji an faɗi mai cutar da kansa, wannan shine muqassirun, wanda yake mai takaitawa fi zadi, a wurin guzurin da ake so a yi zuwa lahira. A ghairu akhidhin minhu, bai yi riko da wani abu na guzuri a nan gidan duniya ba. Ma yuballighuhu almanzil, irin abinda ake so ya kai shi zuwa ga masauki na aljanna. La fi qadrihi, irin waɗannan idan an je lahira sai a duba a ga ta fuskan yawan aikin basi na alkhairi da yawa ba. Wala fi sifatihi, hakanin siffofin irin ayyukan da ke bada lada mamako din shi ma basu aikata su ba. Bal a maimakon haka sai ka ga a ran alkiyama an tarar da mutum mufarriqun, yayi sakaci, lokaci ta kare mishi. Fi zadihi, bai a cikin guzuri bai tsaya yayi ba. Alladhi yanbaghi lahu, irin guzurin da ya dace a ce tuntuni a gare shi. An yatazawwadahu, ya tattale shi, yayi ayyuka na kwarai. Ina fata mun gane daga cikin tambayan da za a yi ma mutane a kabari, a cikin ruwayoyin da suka zo a hadisai, akwai hadisin da za a ce mutum ma amaluk, me aikinka, da me ka zo, nawa ne account ɗinka na lada, da me za ka fanshi kanka. Mu Allah ya ce mu tambaye ka ne, ba mu ba ne, saƙo ne daga gare shi, na me kake da, ko yanzu kana kama hanya za ka je airport za ka tsaya, ce maka me, ina passport, ina visa, ina ticket. To waɗannan tambayoyin duk misalin lahira ne da ya kamata mu sanya su mu gyara. Akwai wani littafi da mun taɓa buga shi, ina ganin shekara kusan 13 kenan da suka wuce, shi littafin ma daga Saudiya aka yi shi. Tsarin shi ma ka kalle shi zaka ɗauka international passport ne, sai dai international passport ɗin girma, sunan shi jawazu safar, international passport amma fa ila daril akhira, zuwa ga gidan lahira. In ka duba duk abin da zai sa karkai sakaci a duniya sai da aka kawo su a ciki, duk abin da zai kwaɗaitar da kai ka so Allah ka yi ma Allah aikin da ya kamata don an kawo su a ciki. Masai da littafi yake baki da wata ranar mun gan shi ma sake buga shi insha Allah. To a nan malam yace sai ka tarda mutun yayi sakaci bai irin guzurin da zai wadace shi ba wa ma zalika amma tare da haka a lokacin da fa mutun bai tsayaye aikin da ya kamata a duniya ba fa huwa mutazawwijun amma sai ka ganshi a duniyan yana ta yin guzuri ma ya ta'azza bihi irin abinda zai cutu sanadiyan wannan abin abinda zai cutar da shi fi tsariqihi a hanyarsa na zuwa lahira za a kira sallah ba zai je sallah ba amma zai kallo wane ya zage shi zai kallo wance ya zage ta za ga dukiyan wane ya kasa bari zai ga kaza ya aikata kaza shi bai na lahiran ba amma kuma ya tattara mu kansa nauyin zunubai Allah ka tsare mu malai ce irin abinda mutum zai tafi da shi a hanyarsa wa yajidu ghibba azahu a wayi gari sai gashi ya tarar da ghibba azahu shine mummunan sakamakon cutar da kansa da yayi tuna an je lahira ai Allah ta'ala zai zalunci wala yuzlimu rabbuka ahada abinda zai faru shine faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata alkhairi zai gani account ɗinsa wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya aikata sharri duk kankantarsa sai Allah ya nuna masa a ƙarshe cewa wajadu ma amilu hadira duk abin da kai an jibge maka ka zo da kanka kai Allah ma saboda ƙarshen adalci sai ce kafa bi dhalika al-yawma kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba gashi nan auna da kanka ka sa ma kanka wani gida ya dace da kai mun fahimci wannan to shine malai yake kawo anan yace karka yadda ba kai guzuran alkhairi duniya ba kuma ka lalata lokacin wurin guzuran abin da yake ba alkhairi bane Allah ka tsare mu idan wannan zamto mutun ya samu abin da zai cutar da shi idza wasala almanzila idan ya isa masaukin sa ita ce ranar kai wuri a fili alkiyama wannan ko mutun zai tarar da abin da yi ne bi hasabi ma tazawwada gurgurda abin da ya guzuri min zalikal mu'zi na wannan abu mai cutarwa addar wanda yake cutar da shi guzurin abin da yi wanda yake cutar da kansa da shi wal muqtasid nan mutun na biyu ko da ayan ta kawo shine wanda yake dan tsakatsaki shi wannan iktasara min azadi ya takaita wurin yin guzurin yayi guzurin amma ba yawa alama yuballighu da yaga ya samu abin da zai kai shi inda zai isa kawai sai tsaya anan walam yashudda ma'a zalika ahmal at-tijara bai tsaya ya dage ya dauki dukkan nauye-nauyen wannan kasuwanci ya ƙara yin ayyuka masu yawa ba ya samu irin wannan kasuwanci ar-rabiha wanda take da tarin lada a ranar alkiyama walam yatazawwad ma yadurruhu sai gashi amma inda ya tsira bai yi guzurin abin da zai cutar da shi ba kun ji bambancin shi da na farko shi wancan bai abin da ya kamata ba kuma ya dauki laifi wannan shi yayi abin da ya kamata amma bai ƙara gaba ba to shine sai malai yace fa huwa salimun ta sanadiyan wannan sai zanfo ya kubuta ghanimun ya ci riba ya samu abin da yake nema ganima dama shine ka samu ladan wahalan ka ko ya samu wannan ladan lakin sai dai inda aka samu abin da ba shi aka so ba fatatku almutajiru rabiha kun ga ya rubuta da babban baki dan ka tuna fa shine darasin mu kare fita a ranka ya sukuce maka wannan ayyukan alkhairi masu lada da yawa wa anwa'ul makasib alfakhira kuma ya sukuce masa nau'ukan abubuwan da ake samu na aikin kwarai wanda ake alfahari da su ranar alkiyama ka san na aljanna malam baka taba ganin mutumin da aka yi makirari kamar dan aljanna ba ai udkhuluha bi salamin aminin malaika fa zai gaya maka ba salamun alaikum bima sabartum fa nima ubad dar kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al khaliya la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima la yasma'una fiha lagwan illa qilan salaman salama haba mal ai magana ta kare malaika ce da kai salamun alaikum ai ko daga abuja ka kai ma salamun alaikum sai kai numfashi in dai salamun din salaman ce to ballantana Allah ya ce malaiku su ce ma salamun alaikum a magana ta kare magana ta kare wani sabon shiga sai jiya ke yi labari wai ya tare wata yana ce masa shi da talauci sun yi sallama a Najeriya wallahi farashin man fetur kadai zai sauke ka ya ce shi ya sallama ya wuce talauci sai wani shi ya samu wata damuwa ta shiga lock sai ya ba abokin shi ya cire mai abin nan din kawai sai alati ya shigo garin abu dauke dan na abu sai ya shiga account din ya ce wallahi malam miliyan 1,300 ne account din shi wai da miliyan 1,300 ne yake gaya ma abokai shi yanzu ya sallama da talauci aljununu fununu وهذا فن منه او كلا كلا ني ان كان نيمو نما وكتين توغا دايا كنيمو قاري ولا انا نجيريا ني وتال لنتركي ما ان جي دكاي كودن هيا ما سيب كونتين زي كاي دغ سي ونن زي كاما ما بالله يزو مكا ده هايوا بالله اتي زاكا كاي يارو مكارانتا اتي ما اكو اسبيتي هايوا ما تي اس لا اي اكو تي الله يكيوتا الله كاي مانا رحمه amma lalle jama'a ku yi kasuwancin lahira sai Allah ya bamu na duniyar nan Allah kai mana rahama ya rabbal alamin eh kakka ruduba a ruduwa da duniya malai ce sai mutun ya kasa samun naukan ayyukan naki alfahari da su wasabiqu to ga na uku wanda muke roko Allah ya sa muna ciki yace wasabiqu bil khairati shi mutumin da yake rigin gemiya wurin aikin alkhairi a duniya da gaskin sufofinsa hammuhu damuwan shi a koda yaushe fi tahsilil arbahi shine ya zai samu riba a cikin rayuwarsa ta zama mai riba mai alkhairi mai amfani wa shaddi ahmalit tijarati kuma damuwansa shine ya zai dauka nauyin kasuwancin nan duk abin da Allah ke so ya ji ya gani har sai Allah ya dada shi me yasa yake wannan malai ce li ilmihi saboda yana da cikakken sanin cewa bi miqdaril marbihi gwargwadon ribar da ka samu ne alhasir ribar da ka samu shine abinda za a baka abinda kai shine ribanka capital ɗinka shi ke kanuna girman ribanka yace fayara irin wannan mutum wanda ya sa alkhairi a gabansa sai rinka gani khusranan ay ya isa mutum girman asara an yaddakhira shay'an a ce mutum ya taskace wani abu mimma biyadihi wanda yake hannunsa ya rike wannan abun wala yattajiru bihi bai yi kasuwanci da shi ba kun gane magana ku fahimci abin da yake nufi domin kana da kuɗi kawai ka ajiye su baka juya su ƙasa za su yi ta yi amma su dukiya ana aikenta ta gayyato wanda suka bi ta shine ka juya su kai kasuwanci da su duk ɗan kasuwa za ka ga bai cika damuwa a ce tsuran kuɗi ne a hannun shi ba ya fi son kudin su fita yana tsammani wancan sun shigo yana tsammanin wancan wancan sun gama saura wancan ya fi jin natsuwa fiye da a ce a tattare suke a wuri ɗaya in ka samu yan kasuwa yawanci haka suke cewa to shi ne ya ce shi wanda yake aikin kwarai bai ganin kawai ya tara ya ije abin da yake gani shi ne ya yi kasuwanci da lokacinsa da tunaninsa da daman da Allah ya bashi tunda dama kasuwancin da muke magana ba kasuwanci ne na kuɗi ba muna dai da kuɗin ne saboda a haka malai ya sa abin saboda ɗan adam ran shi na son kuɗi sai ya kawo maganan ya haɗa da shi don ka gane saƙon da kyau wannan kuma yana daga cikin alamar nuna gogewa don Allah ta'ala fa innahu lihubbil khairi la shadid ɗan adam na tsananin son dukiya to in kana so ya gane lissafi in ka haɗa mai da dukiya ka tura shi lahira zai gane lissafin lahira mun gane ko wani abokinmu zai tsaye ya ka ce ya ce ɗan shi bai iya mathematics ban ya miri ne ka ce yau akon no mathematics sai ce hino aka ce hino no ce hino aka ce mishi jine duwe ce 4 plus 2 shi a nono ce a hino no this shi ne du 2 naira plus 2 naira ce 4 naira ce ehe hino na ya sani to haka wannan abin da ke gani haka tunaninmu yake shi yasa Allah zai ba da lissafin aljanna sai kawo maka abin da kake so a duniya sai ya juya ma ya ce to na can ya fi wannan wal akhiratu khairun wa abqa je ka samu wancan dalilin da yasa aka yi maka wannan kenan wannan temporary wannan ka same ta ka hai Allah ka yadda da mu to malam ya kawo wannan yake cewa yana ganin da bata lokaci ne a ce rayuwarsa ta kare ya taskace wani abu a hannunsa bai yi kasuwanci da shi ba fayajidu ribhahu ta yadda zai samu riban kasuwancin yauma yaqtabitu tujjar a ranar da ɗan kasuwa suke samun riban kasuwancin suke farin ciki da sakamakon kasuwancinsu ma'ana ya ga ya zauna bai wani aikin alkhairi alhalin akwai ranar da masu aiki alkhairi za su yi farin ciki da abin da za su gani wurin Allah bi arbahi tijaratihim kuma za su yi wannan farin ciki ne saboda riban da suka samu na kasuwancinsu da Allah wurin bautansa fa huwa ka rajulin dan haka shi wannan mutum na uku sai ya zama kenan kaman mutum ne wanda qad alima ya riga ya sani cewa anna amamahu a gaba gare shi baljatad dirham akwai wani gari wanda garin na akwai kuɗi a garin akwai kasuwanci kamar yadda kace jihar Kano kaga Kano ka san gari ne da ake hada na kasuwa kamar ka ce jihar Lagos ka san Lagos gari ne wanda ne ake da kasuwanci mai yawa a cikinsa to yake kaman mutun ne wanda ya san gaba gare shi wani gari ne da ake kasuwanci wanda yaksubu fiha inda zai je kasuwancin nan a cikin garin zai samu asharatan riba wanda ya rubanya so goma goma ila saba'a har ya zamto an rubanya maka riban nan so 700 wa akthar da ma fiye da 700 din wannan ya nuni zuwa ga menene man ja'a bil hasana falahu ashru amsalha duk wanda yayi aikin lada daya Allah ya ce rubanya masa so goma hadisi kuma yazo yace za a yi tanninka maka har so 700 gurgurda yanda ninyan ka ke da kyau yace kai wani aikin ma za a ninka maka iya abinda sai abinda ka gani ran alkiyama Allah ka samu a ciki to shine mallan yayi misali da wannan yace wa indahu hasilun kuma mutumin da ke ganin garin nan a gaban shi da zai iya samun kudin nan yana da iko walahu khibra kuma yana da iko iya zuwa kuma yana da experience gogewa na kasuwanci bi tariqi dalik ta yanda zai kama hanya ya tafi zuwa wannan albalad garin ya san inda zai je garin kuma ya san inda zai iya kasuwancin wa khibratun kuma yana da khibra shine muka ce experience bi tijarati da kasuwanci ya iya kasuwa kuma ya san inda ake zuwa a samu fa huwa law amkana inda wannan mutum zai samu iko bi bai'i thiyabihi ya siyar da tufafin da ke jikinsa a ce yau kayan shi zai siyar su zaman masa capital din da zai je garin ne kasuwanci wa kullu ma yamliku kai a ce ma duk abin da ya mallaka sai ya siyar da shi hatta yuhayyi abihi har ya samu ya je ya kimtsa ya iya yin wannan kasuwa to yuhayyi abihi tijaratan ila zalika albalad a ce har sai ya siyar da komai nashi hatta rigan jikin shi sannan zai iya samu ya kimtsa ya samu kudin motar da za shi da riban da zai je kasuwan mallai ya ce la fa'ala wallahi da zai yi haka kuma kuka kalla yanda ka san malamin nan ma a Najeriya yake mu yanzu ka duba ga kun da suke zuwa kasuwanci ma abinda ake ce musu kawai rai banza trailer ne za ka ga za ka tafi Lagos ka ga mutum malam kaman kashin dankali wani kan wani gargada za a shiga abu girami wani ya fado kuma ba za a tsaya ba ya tafi kenan akwai waɗanda na sani kusan ta taɓa faɗi sun zo za su tafi wurin rigacikun ɗin nan wurin police station ɗin rigacikun motar nan ta faɗi malam akwai ɗan zariyarmu sun kai mutane nawa da duk a naka kwashi gawansu aka juya da su an tafi nemo a me yasa suka tafi duk da wannan riskin abinda suke hanguwa cewa in sun je za su dawo da wani abu to kamar haka wanda yake kallon lahira baya kallon riskin kaza me zai samu in dai har Allah ya ce haka za a yi mallai ce fa haka yanda kuka ji wannan misali nawa shine kaman misalin halal sabiq bil khairat misalin mutumin da yake rigen geniya cikin aikin alkhairi bi idnillahi da idnin Allah shi irin wannan mutum yara khusranan yana gani asara ne bayyinan asara asarari an yamurra alaihi waqtun a ce ga wani lokaci a rayuwarsa ya zo ya wuce fi ghairi matjarin ba tare da yayi wata kasuwa ba duk mumin yana ganin ina zai sa lokacin shi ta amfane shi ko a duniyar shi ko a addinin sa amma zai da lokacin da zai sa a cikin abinda asalin ba wannan ba shi yasa kuma bari ku ji in ka shagaltu da bautan Allah da abinda Allah ke so abinda kake tsoro shi zai kore shi abinda kake fata shi zai kawo shi baka san ta inda aka yi zo ba ku duba mahaifiyar annabi Musa tsoron a kashe mata da take amma da ta bi Allah sai Allah ya sa danta ma shi ke sama da wanda take tsoron mulkin ya dawo dukiyar ta dawo alkhairin ya dawo to haka Allah yake na ga Sheikh Abdulrahman Al-Arifi dan Saudiya ne yake faɗa wani tafi da ya karanta na miki sunan littafin Imam Ahmad bin Hanbal da kuke gani kun san Imam Ahmad yanda ya cika duniya da ilimi amma lokacin ba internet ba ma caji aikuwa ne ne balla sana ka kirkire shi ka ce da kirkiran maka shi mutum ne mai kaza ka narka shi ta kawo hoton shi duk wannan bai yiwa ba satellite ba waya duk duniya an san ilimin shi amma shi a fuska ba a san shi ba sai ɗaliban shi da suke rayuwa da garin da yake tafiya ta kama Imam Ahmad bin Hanbal da ya ga dare zai masa a hanya sai samu nuri ya sauka sai shiga masallaci dama nan ne gidan mumin yana zuwa yana fila ana zuwa sallan sha'i sai mai gadin masallaci ce an gama salla mallan ka za a rufe masallaci yace ina so in kwana nan sai yace a'a ba kwana a masallacin nan yace ka taimaka yace ka fafuta ya ki kyale shi yaje ci gaba da abin da yake shi mai gadin har ya dage Imam Ahmad bai fita ba sai zo ya dauki kunshin kayan shi yaje tsakiyar hanya ya zubar mutum ne wanda yake fadhal ghalidul qalbi yana da kaushin hali bai da tausayi da yaje zubar da kayan yazo ya kama kafan Imam Ahmad fa kai wannan damuna wurin ba za a kare a tadadi ba haka ya ja Imam Ahmad sai dai kai shi tsakiyar hanya inda kayan da suke sannan ya sake shi to wani mutum yana gasa gurasa kamar mu ce me indomi kenan ya ku ma'asharar tuzurai yana gasa gurasa sai ya hange shi sai zai ce ban Allah shi ya san halin laja ne ya sanin gogan nashi bai kula shi ba yace ban Allah me ya faru yace tafiya ni kaji yace za ka iya zama a wuri na zuwa gobe yace yace bismillah ka shago nan ya daukan mai kayan sai zo ije mishi kar kuma ta ina son kai ko ta gaba ci da yazo yace sai Imam Ahmad bin Hanbal yace sai naga yana gasa gurasa yana subhanallah alhamdulillah astaghfirullah la hawla yana ta ambatan Allah yaji shi bai tsaya zo ta magana ba yana aike na ambatan Allah sike kai ya kai bawan Allah wace haka rayuwarka take yace na gode ma Allah Allah ya ce muke ni haka rayuwata ta koma ban wani abu in dai ba abin da ya zama dole ba to cika ambatan Allah ne sai ce to tsaya in ko haka ne duk wanda ya lizumci ambatan Allah akwai farin cikin da Allah yake bashi na musamman kai a me aka sama farin cikin ka kuma wallahi haka ne ko a baka da na gari ko kaga abokanka daga mai gilashi sai mai zuwa medical check up kai kuma da kafarka hard driving kana yi wannan ambatan Allah yana ba da wannan yace kai mai Allah ya baka wanda kake jin sanadiyan wannan yace abu biyu ne amma ɗaya ya bani har yanzu dai ina fatan ɗaya yace wanne ne su yace Allah ya sa ni mujibud da'awat inni addu'a Allah yana amsan addu'a ta nagode yace amma matsalan addu'a ɗaya nake tai wallahi har yau ita ban ga ijaba ba yace subhanallah in ko ba zanibi ba me zai hana Allah ya amshi addu'an ba sai yace menene wannan abu yace wallahi na roki Allah kan mutun ga Imam Ahmad bin Hanbal har yau yace la ilaha illallah yace ashe kai ka sa mai gadi ya ja kafa na kan titi addu'an ka ta ja ba mai gadi ya ja ni ba addu'an ka yace wallahi Imam Ahmad ne a gaban ka sai fashe da kuka je mai tambayoyi na hadisi yaji tabbas in ba shi ba sai kawai duniya ta amsa da Imam Ahmad ya ga za a tara mai jama'a kaji bayan Allah sai ya sagala da kanshi ya gaba mu ko mu ne ni kai ka zama muftil am in ba kai fatawa ba wani wallahi zero wallahi ka fadi mallan kai don Allah har Allah ya jada kai shine magana Allah ka datar da mu ku zo mu tafi ai dai kun gane mallai ce wa qaddima fi hadhihi al-ayat in muka kallo dinan ayoyi da aka kasabta mutane gida uku rin aikin alkhairi a cikin ayoyin an gabatar da az-zalimu li nafsihi shi aka fara fada mai zaluntan kansa wanda kuma ba shine mafi daraja ba amma sai aka kawo shi a farko tsarin qur'ani in ya kawo na abu a farko galibi yana nuna maka na farkon nan yafi na bayan ne to amma wannan sai aka kawo wannan a farko wa shi mai zaluntan kansa me yasa aka yi wannan mallai yace rahamar Allah ce yasa aka fara kawo mai zunubi li Allah yaknafa saboda mai zunubi kar ya yanke kauna daga rahaman Allah ya ji kaman ba za a yi mai rahama ba sai Allah mun gode maka yace don kada mai zunubi ya ji kaman Allah ba zai mai rahama ba wa ukhira sabiqu bil khairat aka jinkirta ambatan mai rige-rige wurin aikin alkhairi aka kai shi na uku yace shi kuma li Allah yusaba bil ujub dan kai ya rinka jiji da kai ya ji kaman ya fi kowa haka ake so kuma wa sabquhu bil khairati kuma dan kada ya kasance wannan rigayen da yake a cikin alkhairi fadlun ai falala ce Allah ya bashi tafaddalallahu bihi alaihi wanda Allah ne ya bashi ba abin da zai ma wani girman kai bane ba abin da zai ma wani alfahari bane falala ce daga Allah domin da Allah ma ya fade shi sai ya ce bi idnillahi da izinin Allah kenan da ni Allah na so bazan bashi ba kar ka ji wai kana gaba-gaba baka zina baka shan giya baka zagi ka rinka tunanin ai ku ne yan first class a aljanna bi a hankali je ka a hankali sai an baka littafi da hannun dama wannan gidan tarudu wanda yake ka ta kifar da shi a wuta wallahi alazim je ka karanta tarihin sa'ar rajal ibn unfuwa mun shafa dan shi a karatu in sallah ne baka kai shi ba in azumi ne baka kai shi ba sadauki ne wurin yaki kai ya mai sallah a bayan annabin Allah kai ko yaukila ko a bayan su dai ma za ka kirga sallanka to amma wallahi kai dai samu matsala da inda bai bi duniya a hankali ba Allah ka tsare mana imanin wallahu azza wa jalla huwal mutafaddil musani yan uwa Allah mai girma da buya shine mai fifita mutane akan wasu wal manu kuma shine wanda yake yin kyauta Abdul Mannan kun tuna ko al mannanu Allah shine mai bayarwa Allah da kanshi yake cewa walaula fadlullahi alaikum Allahu akbar indan baitin falalan Allah a gare ku ya ku musulmai wa rahmatuhu da rahman Allah da yake saukiwa akan ku ma zaka minkum min ahadin ba dayan ku dai sai tsarkaka duk sai ne muku azaba ha to ka gwada a ce a dauki ni'iman ji da aka baka suna ji da sallanka ka dauki gani ni'imar gani azumin ka so a shekara so nawa kake azumin kwana 30 an baka kwana 360 yaushe za su biya wani ma azumin nashi duk zage-zage da cin nama a ciki irin wanda nan su su ne ce azumin nashi ma yunwa ne kawai a cikinta ladan duk ya ba wasu sadaka wallahi ni'iman Allah tana da yawa na taɓa faɗa muku mahaifina ni mahaifina ya taɓa ce min mu je a koni likita da ya gamsu da shi asibitin Gambo Tawaba da ke Zaria ni yake so raka shi mu je ya gan shi saboda ya ji idan shi kamar yana mishi ba dadi abu ne nake gaishi gamai ido ko makamancin wannan muna zuwa muka shiga wata mata ce in takaita din maganan wata mata ce a gaban mu likita zai ganta to da likitan ya hange mu ta window sai ce da Allah mu shigo daga ciki ya gama da ita sai ya sallame mu saboda dama mu ne muka rage daga ita sai mu to da muka shiga likitan kuma sun yi canjin aiki wata ta fita sai shi ya karba aiki ko mace ko namijin ne tafi macen ta amsa ba zan iya tunawa ba mace ce dai ko namiji amma abinda suka ce ma mara lafiya shine abinda na kiyaye suka ce da ita shin likitan da ya duba ki ɗazu ya gaya miki cewa ganin kin nan ya tafi ba zai dawo ba wallahi ni na ji wannan da kunni na yan uwa ta ce tabbas ya gaya min gani na ba zai dawo ba suka ce to yanzu me ne ne kike tunani ta ce ni ba wanne kawo ni ba na dogara ga Allah haka ta faɗa ta ce na dogara da Allah don girman Allah bari ku ji wani irin imani da tawakkali sai ta ce damuwa na ɗaya ne idan ne sujada a sallah idan yana zafi in ji kamar zai faɗi maganin zafin nake so a bani idan ya daina zafi ni na ji wannan da kunni na ta faɗa wallahi godiya take ma Allah ba ai ba wani abu na raki ko abin nan ba to yanzu kai an baka nawa kake recharging din idan amai da ganin kai koma kamar yadda ake siyan gas ka sai yanzu keji 1,800 ne daga 1,100 tsallan baɗake ban ma san nawa ne yanzu ba dan na gida na bai kare ba amma na san 1,800 na siya to a ce yanda kake kallon nan yanda kake kifta ido duk kifta ɗaya caji ke karewa sai ka siya kurfi an gama kurfi ka ga dan garin kurfi nan tina an kurfi mu kan da zamu to Allah ta'ala shi ke bayarwa in baicin falalansa da ya bamu ya ce ma zaka minkum min ahadin da zan tsare ku in muku hisabi da ni'imomin da ne muku wallahi ba wanda zai tsira ba wanda zai abin shi yasa ya ce ma falatu zakku anfusakum da dai kar in ji wani na tsarkake kanshi a cikin ku dan na san kowa kuma na iya maganin kowa Allah ta'ala ya ce walakin Allah sai dai Allah ta'ala shine yuzakki man yasha yake tsarkake wanda yaso Allah ka tsarkake mu dan tsarkin sunayenka walihada mala yace to sanadiyan wannan ne mimma yambagi yana daga cikin abin da ya dace a matsayin mu na musulmai an yufqaha fi hadha al-maqam idan an zo irin wannan matsayi na magana yana daga cikin abin da ya dace mu tsaya mu fahimci wani abu mai muhimmanci wannan abin da ake so mu fahimta ko shine anna al-a'mal as-salihat ayyuka na kwarai na gari wa ta'ati zakiyati da ayyukan kirki masu tsarkake mutum la yamkinu an yaquma al-'abdu bi shay'in minha ba yanda bawa zai iya tsayuwa da su illa idza a'anahu Allahu azza wa jalla har sai idan Allah ya taimake ka akan aikin wayassara lahu zalika kuma ya sauƙaƙe ma mutum haka din zaka ga wani in kun rubuta jaraba aji ya tikace kun zo graduation first class ya fita da shi amma a kafirci zero a musulunci zero babu bai taɓa ma Allah sujada ba shekaran shi 40 da wani abu kuma zai mutu a haka mun yi aji da wani ban son faɗi sunan shi ba musulmi ba ne wallahi ran da muka a jami'a ran da muka rubuta paper ta ƙarshe da za mu yi graduation saboda tsabar rashin lafiya kai a jami'a yake kwana zai ke zuwa gida akwai irin masu photocopy din nan da wannan su in mun tashi lecture su yake zuwa yayin aiki su biya shi ya tara kudin abinci da school fees din shi na nastar da school fees din shi na nastar sai kuma classmate da aka gane inda yake ciki aka da rinka taimaka mai a dan contributing a rage masa zafi yakan hau mangwaro na makarantar ya tara mangwaron da zai ci a matsayin abinci an jima saboda sai abinci so daya sai ya rayu da mangwaro a sauran ranaku da muka zo zamu zauna invigilator da zai invigilation din mu a gabana yake a gabana ya sanya shi yake zaune malam ya rame har kashin shi kana gani duk wannan wahalan da aka gama gaba daya randa muka gama fefan nan da kwana biyu yanda ya fefan karshe aka ranar shi ma ya bar duniya ya rasu na sa abokan da muka yi jami'a da su sun san wa nake faɗa kuma sun san wannan wa'azin da Allah ya mana gaba daya haka Allah ya dauki rayuwar shi to inda Allah bai taimaki mutum ba da wannan fa bai taba sujada ba kaga wahalar duniya mala yanda aka shata kuma kaga yanda aka tafi shigan kadangaren shi kadangare shantu kenan an shiga nan a guje an fita ta Allah kai mana tsari mala yace karshen magana qala annabi sallallahu alaihi wasallam li mu'az bin jabal manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya fada ma mu'az dan jabal Allah ya kare da a gare shi yake cewa da shi ya mu'az ya kai mu'az dan jabal inni la uhibbuk Allahu akbar wallahi ina son ka ina ma ni ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma mu'az bin jabal wallahi ya kai mu'az cewa kawai da ya kira ce ta girmama ya tabbatar kuma harfun litaukid inni tabbat dagir la uhibbuk wallahi ina son ka kamar ka ce wallahi tallahi billahi ina son ka kusan kamar haka ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ke fada ma wani fa qala lahu mu'az to tuwan girmamiyan sanama shi ma sai ba da amsa mu'az din yace bi abi anta wa ummi uwata da ubana fansa gare ka ma'ana an kai inda ake so ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana uhibbuka wallahi ni ma ina tsananin son ka qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ga guzurin soyayya zan baka kakkarata yace usi ka ya mu'az ina maka wasiya ya kai mu'az wasiya shine umurni mai karfi ma'anar ta kenan da Hausa ina baka umurni kakka bari sai kun wani abu ne sa ka kasa wasiya an aka bada ta wani abu ya sa ka kasa ta fadi to yace ina maka wasiya ya kai mu'az la tad'anna fi dubri kulli salatin karka kuskura ka bari a bayan kowace sallah dubur anan yana daukan kafin sallama da bayan sallama amma nan da yace dubur yana nufin kafin kai sallama a sallah kun gane ko kafin kai sallama bi ma'ana idan ka gama tahiyanka gaba daya kafin ka ce assalamu alaikum ina ma wasiya an ta kula ka tabbatar ka ce Allahumma ya ubangiji a inni ala zikrika ka taimake ni akan ambatanka da tunaka ashe kaga sai Allah ya taimake ka wa shukrika ka taimake ni akan gode maka kakkai min ni'ima maka butulci wa husni ibadatik inna tashi bauta maka Allah ka sa an yi maka bauta mai kyau wanda zaka ganta ta buri kaka amshe ta duk in kana wani addu'a kafin kai sallama a tahiya to kamar da wannan ita ce ta ƙarshe shine sunna in ka san kana yin wannan amma ba ita ce ƙarshe ba to kamar da sauran baya wannan lallai ta zo daga ita sai assalamu alaikum Allah ya taimake mu malai ya ce wa mimma yajdaru bil muslim yana daga cikin abin da ya dace ga mutum musulmi an yulahidahu da ya kula da shi ya kula da kyau fi hadhal bab a wannan babi da muke magana ai ma'ana babil amali salihat babin magana game da ayyuka na kwarai abinda ya kamata mu kula da kyau shine an yub'ida an nafsihi al umur allati menene aba allati takunu biha ma'asamatu aw al milal mutun ya kokari ya nisanta kansa da al'amura waɗanda suke kasancewa a cikin su akwai as-sa'amatu wal milal shine kosawa kada garin son kai aikin lada kuma ka sa kanka aikin da zaka zo ka kasa kun fahimci magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ya zo ce da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina so in yi azumi gaba daya a shekara ba zan tsaya ba kullum in rinka azumi da rana sallah da dare ko ya zamto dai kullun ina azumi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina ganin rayuwa lati tsawo da kai, wannan lafiyan ba zai dore ba. Za a zo lokacin da jikin na bukatar abinci, yana bukatar hutu, kila ma yana bukatar magani. Yace me zai hana ka rinka yi so uku a wata, sune ayyamul bid 13 14 15. Yace manzo Allah ina da dama zan iya fiye da haka. Yace to ka rinka yi Alhamis da Litini. Yace akwai karfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan iya fiye da wannan. Yace to sai dai ko kai siyamu Dawud. Yace menene siyamu Dawud? Yace in kai yau gobe ka huta. Yace gaskiya zan iya fiye da haka. Yace to a musulunci ba a yin azumi dodar tazarce ba dagawa, sai dai ka tsaya ana sallallahu alaihi wasallam. To kuje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina ga fakar rai rayuwa ce ma tsau, kaga abin yayi ma tsauri. Yace zai iya ai ko rayuwar nan sai tsayi da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga shi rasuwa, ya samu ɗan uwansa sahaba ya ce kayya wallahi in annabi ya baka zabi ka dauki mafi saukin da ya zaba ma yafi. Aka ce me ya faru? Yace ina ko dan Hausa ɗan Najeriya ina ɗiban kebura. Shine ne yace ina jin nauyin wannan azumin yana bani wahala. Aka ce to tun da na tila ne ka'ide, ce a ina kunyan in je lahira in haɗu da shi, wai bayan ya rasu na canza ba zan iya ba. Saboda haka haka zan dage har in kai gare shi. Yace amma da ya san haka zai kasance, to da ya asalin wato zaɓe tun na farkon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓa mishi shine anan shi ma malaika ya ce kada son ka ga ayyukan alkhairi su sa ka je ka rinka yin abinda kuma za a wayi gari, ba za ka ji ka gaji, ba za ka iya yi ba. Ko dukiya za ka ciyar, Allah ya ce kar ka bada ta gaba daya, ka dawo kai kuma kana nema kana roƙo. Kar kuma ka rike ta duka ya zamto baka taimako. Rayuwar kuma tsaka tsaki ma ta fi kyau ai, haka ne ko? To shine sai malam ya ce kar ka ɗauki abin da za ka ƙosa min al'amali, domin in kai haka wa min samma za a wayi gari, daga lokacin da ka ƙosa ɗin nan sai a samu al'inqita, ka yanke kuma ka daina gaba daya. Wa hadha yahsul li kathirin minan nas, wannan a fara aikin a tattago shi ya zo a kasa kuwa ya mutane da yawa haka ya faru da su, in ji malam. Faqad ja'at as-sahih, kuma hadisi haqiqa ya zo a cikin sahihul bukhari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, an tambayi manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi haka ce da shi, ayyul amali ahabbu ila Allah, wani aiki ne ya fi soyuwa a wurin Allah, in an tara duk ayyuka wanne Allah ya fi so? Kala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce adwamuhu, aikin da ka dawwama baka daina ba, wa in qalla, ko da ko aikin bai da yawa. In dai zaka doge ko bai da yawa to Allah ya fi san shi fiye da wanda zaka yi ta yi kuma ka zo ka kasa. Malai ce fa masalan, idan mun ɗauki misali raka'atani, a ce mutum ne ya ɗauki raka'o'i na sallah guda biyu, yusallihima, yana sallatansu, kulla lailatin, a kowane dare, a ce za ka tashi kai sallah raka'a biyu, su ne iya ƙiyamul laili da kake iyawa, to wannan khairun laka, shi ya fi alkhairi a gare ka, wa a'zam, kuma shi ya fi girma a wurin Allah, min an yusalli lailatan, fiye da a ce mutum ya tashi a cikin dare ya ta sallah salawatin adida, raka'o'i masu yawa, aw salata layalin, ko kuma ya ta sallah haddarare uku, aw arba, ko ya jera kwana hudu, aw khamsun, ko ya yi biyar, summa tatruku hadhihi sala, sannan ka zo ka bar wannan sallan kuma a ji ka shiru baka nan. Wa qad rawat ummul mu'minina Aisha, magana ya kare ummuna Aisha Allah ya kare da a gare ta hakika ta ruwaito hadisi, qalat, take cewa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya shigo gidana inda nake, wa indi imra'atun, a lokacin da ya shigo akwai wata mata tana tare da ni, fa qala, sai manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam yace man hadhihi, wace ce wannan matar? Fa qultu, sai ni na Aisha radiyallahu anha nace da shi imra'atun, ai wata mata ce mutumiyar kirki, la tanamu tusalli, bata bacci sallah kadai take a cikin dare. Qala, sai likitan likitoci, masanin masana, malamin malamai, mai tausayi ga al'ummansa, yace alaikum min al'amali ma tutiqun, gaya mata ku rinka abinda za ku iya jurewa. Sallallahu alaihi wasallam, yace kun ga fa shi yana sallah karfar shi ta kumbura fa amma ya san mu ba za mu iya jurewa kamar nashi Allahumma sai dai wanda Allah ya so da rahama yace alaikum ma tutiku alaikum miki ga mata cewa alaikum min al'amali ma tutiku ku rinka aikata abinda za ku iya fa wallahi ba wai raunin imani bane ina miki rantsuwa da Allah yana na Aisha la yamallullahu Allah ba zai taba gajiya ya kosa da ba ku lada ba hatta tamallu hasin ku ne kuka kosa inde kuna yi ladan nanan aljannan nanan so wai baka ma ga mutum ɗaya zai je aljanna a family in Allah ya ga shi ya fi kowa daraja aljannan sauran sun shigo ba su kai shi ba sai ta upgrading din aljannan sa ta zama ɗaya da nan haka Allah ya faɗa wallazina amanu wattaba'atkum dhurriyyatuhum biimanin sai ce me alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim ba fa gidan su ba gidan shi za a ba su ba a'a su ma za a ba su daidai da shi ne dan matsayin ne ɗaya su rinka haɗuwa da juna to shine sai nana Aisha ta ce wa kana habbud din ilaihi kuma mafi soyuwan addini a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan cikon magana nana Aisha ce ta ce mafi soyuwan addini a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wurin Allah ma dawama alaihi sahibuhu shine addinin bauta ibadan da ma'abocinta ya dawama akan ta bai daina ba to mu ma ina ga sai mu takaita anan kan mu shiga cikin hatta tamallu ko kan mu ma mu auka mu hadisi sai mu takaita anan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa da madidi Allah ya sa mu tare ya lada wannan kai kuskure Allah ya ce mana akwai tambayan da aka kawo a wancan makon duk da ban zo da tambayan ba amma abinda aka rubuta a tambayan tambaya take menene hukuncin wanda ta yi saukan alqur'ani a ranar bikin da ta sa aka yi mata saukan alqur'ani saboda ta yi aure to abinda kenan shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya aure ba saukan qur'ani bane walima ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma sahabin sai yake cewa aulim walau bishatin inda ya aure kai ka nemi albarkan auren nan ta hanyar yin walima koda ko da rago ne ko tunkiya guda daya in ba za ka iya ba ko da indomi ne ka samu mutum biyu su ci a tashi kayi ya abinda Allah ya baka kenan wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah amma dai kai kokari kai walima ko yaya ne saboda ita walima godiya ce ga Allah sannan kuma tana janyo albarka ga abinda aka yi waliman domin ta abinda kenan sunna shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam shine ayi walima a taru ai karatun qur'ani saboda aure na ga musamman mutanen Abuja yanzu sun fi kowa raya wannan sunnan ban san menene dalilin su ba amma dai ba shi daga cikin abinda ya zanto shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi haka din sai dai abinda za a iya yi shine ki iya karanta qur'ani ke da kanki ki yi tawassuli da karatun qur'anin da kika yi akan Allah ya ma'auranki albarka wannan kafshi kai tsaye ya inganta ya tabbata ana yin tawassuli da duk wani aikin da'a kuma karatun qur'ani yana ciki amma tara mutane su karanta qur'ani saboda kada a samu matsalan aure albarka ya kaza gaskiya kauce mishi shi yafi saboda babu wani ingantaccen dalili da ya nuna cewa saboda albarkan aure ana yin haka ina fata mun gane amma dai ana iya karanta qur'ani din ayi tawassuli da karatun qur'anin a roki Allah a nemi abin da ake nema a wurin sa wannan hadisai sun nuni akan wannan kuma babu wani malami da naga ya saba akan wannan in kun duba littafin madatul aqida akwai mata na san wanda suke yawan bibiyan karatu za su ji wanda muke majalisi da su a unguwar Dosa na tabbatar za su ji wannan karatun da waya kwana ba su saurare shi ba in sun duba hababin da muke karatu akan babun tawassuli an kawo waɗannan bayanan a ciki saboda haka idan a baya kin yi ne akan rashin sani muna roƙon Allah ta'ala ya karbi aikin da kika yi ya baki alkhairin da kike nema sanadiyar ba amma ga wanda zai yi gaba gaskiya kiyayewa shi ya fi Allah ya dace da mu wallahu a'lam na'am ai bofa ne mai faɗi ba kake so mu bude maganan walima ya ce yaushe ake yi aika tambaye ne masu wa ake ma kuma wanda aka gayyace shi ma mai hukuncin shi babun walima yana da faɗi za mu magana wata rana insha Allah babun na da faɗi amma tun da kai tambaya kamata mu amsa yace ta waliman yaushe ake yin ta abin da ya fi a sunna ana yin walima bayan an tare ba ma tarewa ba ma har sai an samu alaka tsakanin miji da matan ita ce waliman da tafi, amma an kai irin immediately after wedding din nan saboda wani zai koma Zaria, wani zai tafi Kano, ka ciyar da su ka samu lada. Ina fata mun fahimci wannan. Amma asalin waliman yadda ya kamata shine asalin wato ana so a yi shi bayan an samu alaƙan auratayya tsakanin mata da miji, sannan sai a yi walima. Kuma ya halasta a keɓance wasu su kaɗai a yi waliman da su, ya halasta a buɗe ƙofa wa kowa da kowa ya zo ya yi waliman. Kuma ya halasta kawai da yin baka a dunƙule, ko azumi kake yi na nafila wani ya gayyace ka walima, to lallai mafi sunna shine fa ko biyar da rabi ya faɗa ma waliman nan ya ce shi da saura kwata za a fara, sai ka aje azumin nan. Ustazu dan zafin kai, amma to alwishe ranku ana son sai kun ji abin bambara kwai kwai raƙumi a kabar ya haka yake a sunna. In mutum ya gayyace ka ka amsa ko kana azumi a jewa za ka yi. Abokina taɓa min wannan malam awwal ya matsa min, ban so gaya mai ina azumi ba, wurin ƙarfe uku da wani abu ina tsananin ƙaunan shi, ya ce min wallahi sai ka karya azumin nan. Haka na karya, amma fa ni ma Allah ya taimake ni, wata rana na kama shi ne rantsuwa ya ƙara karya na shi, na ce to gobe sai ka ƙara ma wani. Har ƙwalla sai dai na ce to ka fata min abinda kenan. Abdullahi ibn Abbas ko Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu, ko ba za ka ajiye azumin ba, ya ce ka je wurin, saboda ita walima duk wanda ya kira ka girmama kai, ba wanda zai kira ka zuwa ga walima sai face girmamawa ce da ƙauna. Maƙiyinka ba zai kira ka ka zo kai walima a wurinsa ba, babu. Sai yasa duk wanda ya gayyace ka walima ka rubuta wannan yana cikin masu ƙaunanka. To ina ga ina dan sausauta ko, to saboda haka ko ba ko kana ba za ka ajiye azumin ba, ya ce ka je wurin walima, ko da ba za ka ci ba amma ka je. So yana daga ciki baba, amma ban so in kawo hadisin khairu sharru ta'amu ta'amul walima, wannan dai mun zo ayi bayani a kansu insha Allah. Allah ya taimake mu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.